Mataimaki babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Amina Mohammed ta bayyana cewa har yanzu akwai gagarumin aiki a gaba a kokarin shawo kan cin zarafin mata a kasashen duniya. Mataimakiyar sakataren ta bayyana haka ne a jawabinta yayin kaddamar da wata cibiyar tattara bayanai da sa ido kan cin zarafin mata da aka kafa a ma'aikatar harkokin mata ta tarayyar Najeriya Abuja. Bisa ga cewarta, kalubale da mata suke fuskanta iri ɗaya ne a kasashen Afirka, sai dai akwai waɗansu lokuta da sukan sake kama. Mataimakiyar sakatariyar ta ce babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya tura su zuwa kasashen duniya domin bibiyar matsaloli da suke addabar kasashen da nufin neman hanyoyin shawo kansu. Ta ce tawagarta ta kai ziyara kasashen Najeriya, Nijar, Ghana, Saliyo da kuma Mali, inda suka tarar kowace ƙasa tana fama da wani abu da ya sha kan mata. Dangane da kalubale da mata da kananan yara suke fuskanta. Tace abin da zan iya cewa shine dukan kasashen nan cin zarafin mata na iya zuwa da wani salo daban. Amma yayi kamari ainin abinda kake tararwa kenan a kasashen Afirka, abinda kuma ke faruwa kenan a kasashen duniya. Mun kuma ga yadda annobar COVID-19 ta ƙara sa lamarin ya tsananta a waɗansu wurare ma suka ninka har sau uku. Tace har yanzu ana fuskantar kalubalen aure da kananan yara da wuri a jamhuriyar Nijar. Bisa ga cewarta, duk da cigaban da aka samu a cimma gurin muradun ƙarni da ƙari, har yanzu mata suna cigaba da fuskantar kalubale. Ta bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na mata a Saliyo suna fama da matsalar yi wa mata kaciya. A Mali kuma, inda ake fuskantar sauyin mulki, mata har yanzu suna fuskantar rayuwa inda ake kuntata musu a gidaje da kuma wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai. A Ghana, inda ake shirin gudanar da zaɓe, a nan ma ana cin zarafin mata. Ta ce sun taru a ma'aikatar harkokin mata ta tarayyar Najeriya ne domin jan hankali kan cin zarafin mata da kuma ɗaukar matakan kawo ƙarshensu. Bisa ga cewar Amina Mohammed, ana iya shawo kan wannan matsalar ba domin mata sun ce za a iya ba, amma domin abu ne mai yiwuwa. Ta ce ana iya sa mazan da suke gani su maza ne lokacin da suke daga hannunsu su ci zarafin mata, a ce musu su daina, su kuma daina su bili da mace ce ta haife su. Ta ce lokacin da ake tunatar da namiji hakan zai sani cewa ya kyautu ya kyautata wa mace domin ƴancinta ne a mutunta ta. Mataimakiyar sakataren Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga 'yan majalisa da shugabannin al'umma da suka halarci taron su kai wannan sako a jihohi da ƙananan hukumomi da mazaɓunsu domin ganin an cimma wannan burin. Babbar baƙuwar ta ce mutum ba zai iya sanin nauyi da kuma illacin zarafin mata ba sai ya zauna da su ya fahimci halin da suke ciki. Sabili da haka, ta ce kowa yana da rawar da zai iya takawa, ba kawai a riƙa ba mata haƙuri ba. Ta ce abin da kaɗai ake cewa mata al'adarmu, sai dai kawai a ce a yi haƙuri. Wannan ba maganar yin haƙuri ba ne, magana ce ta cewa a daina cin zarafin mata. Tun farko a jawabinta, ministan ma'aikatar harkokin mata Pauline Talin ta bayyana cewa sun bude ɗakin tattara bayanan ne domin samar da dama ga matan da ba su da hanyar tuntuɓar wani su kai kukansu kai tsaye domin a san halin da suke ciki a kuma nemi hanyar taimaka musu. Ta kuma bayyana mahimmancin wannan ɗakin tare da yin kira ga maza su ba da gudunmuwa domin haƙata cimma ruwa.
Wato data situation room ne wanda za a san kaman a nan Abuja an san a cikin wannan sati ko a wannan wata an samu mutane 200-300 wanda aka kama su da laifin fyaɗe. So idan an san yawan su za a san yadda za a maganta shi.
Za a rika tara bayanan cin zarafin mata a duk faɗin ƙasar tun daga matakin mazaɓo zuwa ƙananan hukumomi da jihohi, a yi taswirar su yadda mutum zai iya ganin adadin matan da aka ci zarafinsu a kowane mataki da irin yanayin da suka fuskanta da adadin waɗanda suka tagayyara da kuma rasa rayukansu sakamakon cin zarafinsu da matakan da aka ɗauka da dai sauran mahimman bayanai da suka shafi cin zarafin mata. Daga watan Satumba zuwa 18 ga watan nan na Nuwamba da aka kaddamar da wannan ɗaki, an samu rahoton cin zarafin mata 2000 a jiha guda ɗaya. waɗanda daga ciki biyar suka rasa rayukansu sakamakon munin lamarin.
Muna roƙon duk jama'a al'ummar Najeriya gabaɗaya, maza da mata, musamman maza, maza ne ke wannan bala'i. Muna roƙon su don Allah su rike jikinsu, su daina wannan masifan lalatar da 'ya'ya. Kuma a babban bakin ciki shine iyaye ma su suke ma 'ya'yansu, kawunni suna yi ma 'ya'yansu. To wannan tur, Allah ya kauda wannan bala'i, Allah ya sa mu samu saukin shi. Kuka muke a bar 'ya'yanmu su rayu.
Banda kaddamar da wannan ɗakin, an kuma karrama maza da suka ɗauki alƙawalin tsayawa mata da kuma jajircewa wajen ganin an kawo ƙarshen cin zarafinsu. An kuma miƙa babbar baƙuwar kyauta a madadin matan Najeriya domin nuna goyon bayan aikin da take gudanarwa. Taron ya samu halartar ministoci, 'yan majalisun tarayya, jami'an diplomasiya, gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.